الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan tara shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasfiya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka yi gabata na'am
mazan hudu da mace guda kuma wasu ta zo a raba da ita to yanzu misali kamar shi ya raba matsayin ɗiyan da ya bari ko kuma kashe shidda ko kuma takwas na raba da
wani wai misali mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar matarsa mace ko uwa ya bar uwar shi ko ya bar mahaifiyar shi mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar mahaifiya ya bar ƴaƴansa guda biyar maza hudu mace daya tambayar da muke ya bar mata ko bai bar mata ba yana da mata ko bai da mata a'a abin da muke tambaya shi mutumin da Allah ya masa rasuwa su wane ne ya bari ya bar iya biyar maza hudu mace daya
maza hudu mace guda
eh
wasu kuma ake rabuwar ta shigar
abinda muke so mu sani akwai mahaifiyar shi ya bar kuma mahaifiyar shi shi ma mace kuma ya bar mata ko bai bar mata ba
mace guda
yake yawa kenan mu
ta sina da yawa wanda ya bari amma kashi ko wannan wannan mace ya biyar gare
ta ba maganar ba ya biyar gare ta wannan adadin ɗiyan shi kawai muke so mu sani kenan gaba ɗayan kwata kwata a rayuwarsa ƴaƴan shi biyar wannan duka bai shahe mu ba shin ɗiyan mace ɗaya ne ko ba ɗiyan mace ɗaya ba ne wannan bai shahe mu ba abinda muke so mu sani mu san iya wanda ya bari adadin ɗiyan shi ka ce ƴaƴansa biyar maza hudu mace ɗaya sannan kuma ya bar mahaifiyar shi uwar da ta haife shi sannan kuma ya bar matar shi kenan menene gadansu mun gane ko mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar uwa ya bar ƴaƴa guda biyar maza hudu mace ɗaya sannan kuma ya bar matarsa a nan ita uwa yau ya hausa banda su wane ne zai hana su shigo mahaifin shi babu wanda zai hana mahaifi ya shiga cikin gado babu wanda ya isa ya gare mahaifi
maza hudu mace yake daya
kenan ba uwa ba uba to haka za ka faɗa kenan mutum ne ya mutu ba uwa ba uba iya abinda ya bari kawai ya bar matarsa da ƴaƴan shi guda biyar a cikin ƴaƴan nan guda biyar maza hudu mace ɗaya menene gadansu a nan ita matarsa iya abinda Allah ya kasa ya raba ya bata shi ne ɗaya daga cikin takwas domin mamacin ya bar ƴaƴa sharadin a kasa dukiya takwas a ba mace daya shine ya kasance shi mijin nata ya bar da ko jika. In har ba da ba jika, to anan mace ta cancanci a kasa dukiya kashi hudu a ba ta daya, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nassanta mana a cikin Alkur'ani. Ubangiji ta'ala yake cewa ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وبنجي تعالى يجي ما تنكن أولي وندكوك متكوك برس. وبنجي تعالى يجي سنچن چنچي ديرك چكين قطن دوتير أبندكوك بر إن لم يكن لكم ولد شردي إنبا قدتا an gane ku sai ka kara ku jika domin jika matsayin daya ke a inda babu da. Sai Ubangiji ta'ala ya ce fa in kana lakum walad, in kwa kumbar da ko kumbar jika, falahunna thumnu, matanku sun cancanci a kasa dukiyarku kashi takwas a basu daya, min ba'di wasiyatin tusuna biha, bayan zartar da wasiya da kuka yi wasici au daini ko kuma bashi. Kenan anan mu gane ita matarsa tana da ɗaya daga cikin takwas, haka nan in mace ɗaya ce ɗaya daga cikin takwas za a bata, in ma mata hudu ne ɗaya daga cikin takwas shine za a ɗauka a basu su je can su yi tarayya tsakaninsu, a wannan ɗaya daga cikin takwas ba a daɗa musu komai. Wannan abin da ya rage kashi bakwai za a raba shi kenan tsakankanin waɗannan ‘ya’yan nasa, an gane ko? Sai a yi zakari misali haɗin unsaye, abinda ya rage wannan kashi bakwai kenan za a raba shi ne tsakanin waɗannan ‘ya’ya nashi guda biyar. Kenan a nan yaya za a yi? Kenan gaba ɗaya wannan kashi bakwai za a kasa shi, za a linka shi kenan sai ya zamanto kamar kashi wannan namiji misali, sai a maida shi ya zamanto kenan a matsayin mace biyu, an gane ko? Kenan a nan kashi bakwai za a linka shi ya zama kashi shida, a cikin wannan shida kenan shi namijin ya kwashi kashi biyu su kuma su daudai daya, ko ku duk da cewa a shi maza hudu ne kace mace daya, maza hudu ne kenan mace daya, kenan a nan kowane namiji sai a linka shi ya zama biyu, kenan wannan kashi takwas kashi bakwai za a linka shi ya zama kashi tara, kowane namiji sai a bashi kashi biyu, kashi ɗaya da ya rage sai a ba kenan iya mace. Ka fahimta kenan ko? Kashi bakwai da ya rage bayan an ba uwa kashi ɗaya, kenan wannan kashi bakwai shine za a ƙara linkawa sai ya koma kashi tara, in ya koma tara kenan kowane namiji sai ya ɗau kashi biyu, kenan ita macen sai a bata kashi ɗaya. Na me ke cewa?
Bayan ya yi fara wannan raka'a ya ga wata amana da ke ba ta yin fa'idi ko kuma
wani misali mutum ne yake cikin sallah, misali a raka'a ta farko da yayi sujada daya sai ya manta bai kawo sujada ta biyu sai ya tashi zuwa raka'a ta biyu, an gane ko? Bayan ya miƙe har ya yi ruku'u sai ya tuna cewa a wannan raka'a ta farko ya bar sujada guda, yaya kamata yi? A nan abinda zai yi wannan raka'a ta farko sai ya jefar da ita, ta biyun ita za ta koma ta farko, an gane ko? Ita za ta koma ta farko. Sannan a ƙarshe kuma ba maganar wata ƙabla a kan shi ko ba, saboda babu wani rage ko ƙari a nan da yi illa kasancewar abin da ya bari rukuni ne daga cikin rukunin sallah, shi ko rukuni daga cikin rukunin sallah kabla ko ba a duba ta tsayawa matsayinsa dole ne za a zo da shi.
Na dangane da sallah shayar da fari, limam yana juya mayafi shi ma'uma suna da mayafi suna yi juya
iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi limami in ya sallaci sallah ta shayar da fari wadda ake kiranta salatul istisqa, shine yakan juya mayafinsa, amma maganar cewa ma musulma su juya mayafin su wannan riwaya ce wadda take shabba iya abin da ya tabbata shi liman shi kadai ne aka sunnanta masa juya mayafin sa a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun tsaya karshen gabar da malam Allah ya ji kansa ke cewa wa awwalu man yastaqihu babal jannati Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yadkhulu aljannata min al-umami ummatu wato malam yake cewa wanda bayani ya gabata game da wata gada ta musamman wanda yin imani da wannan gada yana karkashin yin imani da yinin alkiyama wanda yin imani da yinin alkiyama rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida dole sai mun yi imani da cewa akwai wata gada ko mu ce wani kadar wanda za a girka shi akan tsake-tsakin wutar jahannama wanda kuma babu ɗaya daga cikin muminai face sai ya bi ta kan wannan gada duk wanda za a yi aljanna dole sai ya bi ta kanta shine a taƙaice ake kiran shi da as-sirat wanda shi wannan siradi yana kasancewa ne bayan an yi busa kowa ya tashi bayan kuma an yi hisabi an dora mizani an gane ku bayan an dora mizani an gama awo sannan wannan gada za a zo a girka ta akan wutar jahannama to dan haka mun yi bayani a baya cewa ita wannan gada kowane mummini sai ya hau duk matsayinsa sawa'an manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ko annabi daga cikin annabawansa ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi sai ya bi ta kan sirati sannan zai shiga aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya mun yi bayanin cewa akwai waɗanda ba za su hau wannan gada ba su ne mushrikai da waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala domin me yasa kasancewar hawan wannan gada na kasancewa bayan an yi awo su ko ba su da abin da za a auda da zaran an wayi gari kiyama an zo an lissafa musu ayyukansu an musu kididdiga sun tabbata wannan ayyuka su suka aikata to ba su da abin da za a dora a kan su kili a auna kai tsaye ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya a tura su cikin wuta kamar yadda bayani ya gabata don haka iya waɗanda za su hau wannan gada wato su ne muminai wato da munafikai munafikai in tafiya ta yi tafiya iya abin da aka ba su na haske zai wuce ƙarshensu za su rufta cikin wutar jahannama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu buruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur lahu babun baqinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adhab yunadunakum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور to dan haka wannan mas'ala ibn rajab Allah ya ji kansa alhamdulillah shine farkon wanda suka tabo wannan mas'ala ta cewa shin kafirai ma za su hausu radi ko ba za su hau ba ya tantance wannan mas'ala kafirai ba za su hau ba kamar yadda Dr. Umar Al-Ashkar Allah ya ji a cikin littafinsa mai suna Al-Qiyamatul Kubra ya zo da dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa iya waɗanda za su hau wannan gada su ne muminai da munafikai, amma kafirai da mushrikai gaba ɗayansu za a tunguda su zuwa cikin wuta kafin a hau su rabi. To shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misalin yanda jama'a za su ringa wucewa akan wannan sirati, kamar yanda bayani ya gabata. Manzon Allah ya ce daga cikin jama'a akwai wanda zai wuce tamkar walƙiya. Sahabai suka tambaya suka ce, ya Rasulullah, menene misalin walƙiya? Ya ce, shin ba ku san da cewa walƙiya a cikin kibtawar ido takan je ta zo? To akwai wanda ya fi walƙiya gaggawa lokacin da aka hau sirati ƙetarewa. Wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kamar kyautawar ido, wani kamar wucewar iska, wani kamar sukuwar dawakai, wani kamar gudu wanda yake na raƙuma, sukuwa ta raƙuma, wani zai wuce kamar tafiya, an gane ku, wani kuma da jan gindi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa akwai wasu kalali, wato wata kugiya, wasu kugiyoyi a cikin wutar jahannama wanda dama da haunin siradi an kafa su, wanda duk wanda aka ce su huzgo za su huzgo shi, wanda suka ɗan karta wannan zai tsira, amma duk wanda suka canko shi waliyazu billahi za su dusa shi cikin wutar jahannama. Kenan waɗanda suka nabci kaya ba su samu wucewa ba, suka rauta cikin wutar jahannama, a ƙarshe su ne za a fitar da su da ceton masu ceto, idan suna da imani, suna da tauhidi ko mun kankanta sa, kamar yanda bayani zai zo a darasin mu na yau insha Allah. Shine sai malam yace, wa awwalu man yastaftihu baba da janna, idan an ketar siradi, farkon wanda zai kwambasa kofar aljanna ya nemi cewa a buɗa. Malam yace Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa, ati baba li jannati yawmal qiyamati fa astafti fa yaqulu al-khazim man ant fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftah li ahli qablak. Manzon Allah yace, zan zo kofar aljanna a ranar kiyama na nema a buɗa mu, mai tsaron aljanna sai ya ce, kai kowa ne? Sai na ce, da shi ni ne Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Sai ya ce, bika umirtu, daman da kai kadai aka umarcan, Allah aftaha li ahadin qablak, kada na sake na buɗa ma wani gabaninka. Wannan hadisi shi ne yake tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin abin da Allah yake kwance shi na matsayin daraja shi ne farkon wanda zai nemi a buɗe kofar aljanna, in an buɗa kuma shi ne farkon wanda zai shiga. Sai ya ce, wa awwalu man yadkhulu aljanna min al-umam ummatu, wato farkon wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummu, wato ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin al'ummu gaba daya al'ummarsa ita ce farkon al'ummar da za ta shiga aljanna. Allah ya sanya mu daga cikin su. Ya tabbata a cikin musnad na al-Imam Ahmad, riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kada masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, antum tuquna sab'ina umma, yace ku al'umma ta ku ne cikamakin al'umma 70, sai yace antum khairuha wa akramuha ala Allah, ku ne fiyayyar al'umma, ku ne kuka fi kowace al'umma karamci da matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan yana daga cikin karamcin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mu ne farkon waɗanda za mu shiga aljanna. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, hadisi na cikin sahihul Bukhari, yake cewa, nahnu sabiquna al-awwaluna yawmal qiyama, manzon Allah yake cewa mu ne marigaya, mu ne na farko a ranar kiyama, an gane ku? Ma'ana mu ne na farko a ranar kiyama waɗanda za su rigayi kowace al'umma shiga aljanna. Bambancin mu da su, manzon Allah yake cewa, baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahum min ba'dihim, iya kawai su ahlul kitabi an ba su littafi ne gabaninmu, mu kuma bayan an ba su littafi aka ba mu amma wajen shiga aljanna mu ne farko a ranar kiyama. Allah ya sanya mu dace za mu tashi kenan gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة بعد أن يتراجع الأنبياء وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المعثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء عليهم السلام وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. مالم الله يجي كنسا كيفدا شوى وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات يجي مرزو الله صلى الله عليه وسلم واتو ينادى شيتو كسن كلا أكو waɗanda suka keɓanta da shi duk da cewa akwai wanda ya keɓanta da shi akwai kuma wanda sauran jama'a nagartattu annabawan Allah da manzanni da salihan bayi sukan yi tarayya da shi a cikin wannan ceto nau'i na uku tare da cewa shi nan alkiyama bayan an yi gusa ta ƙaho jama'a za su tashi a firgici kuma za su samu kansu a cikin wani yanayi wanda yake na kunci an gane ko? Kuncin da bai taɓa wucewa da su a rayuwarsu ta duniya domin a wannan yini kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai tashi ne kamar yadda ya zo duniya irin yanda mahaifiyarsa ta haife shi to haka zai tashi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yuhsharun nasu kufatan uratan gurla manzon Allah yake cewa za a tada mutane a ranar kiyama kufatan ba su da takalmi a gane ko kowa haka zai tashi yanda ka zo duniya ba takalmi haka za ka tashi a ranar kiyama lafazin kufa kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na hafin in aka ce hafin wanda yake marar takalmi sannan sifa ta biyu manzon Allah ya ce uratan jama'a za su tashi suna tsiraitattu babu tufafi mazansu da matansu gurla kuma za su tashi kowa irin yadda ya zo duniya ba tare da sallatu haka zai tashi a wannan yini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa za a kusanto da rana daidai da kawunan jama'a gwargwadon mil a lokacin nan jibi zai ma jama'a lizzami jama'a za su samu kansu a cikin baƙin ciki da kunci da damuwa to a wannan lokaci ne junansu zai shawarci juna yaya ya kamata mu yi domin wahala ta yi wahala wani jibi ya kawo masa idan sau wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa madaurin wando wani shigi ya masa lissafi ma'ana ya zo daidai da nan kunnuwansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to shine kamar yadda hadisi na cikin sahihain riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa wata rana an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da nama manzon Allah sai ya daukar fatakashashen nama ne aka kawo masa aka aje ana ci shi da jama'arsa manzon Allah sai ya dau wato karfata domin duk anama wanda yake cikin dabba manzon Allah ya fi son nama na karfata wanda ake kiran shi kenan allan kafada shine yace farufi a ilaihi zira'u wa kana tujibu aka dauko aka meka masa domin wannan naman karfata yafi kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanahasha minha nahasha manzon Allah ya tizga faqala sai yake cewa ana sayyidun nasi yawmal qiyama kusan da cewa ni ne shugaban jama'a gaba daya a ranar kiyama sai yace wa hal tadruna bima dhak shin kun san ko menene sababin abin da yasa na zama shugaban ƴaƴan adam gaba dayan su a ranar kiyama manzo Allah sai yace yajma'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid ubangiji ta'ala zai tattara wato al'ummu na farko da na karshe a fili guda a lokacin nan ubangiji ta'ala ya ji yadda su kiran mai kira ubangiji ta'ala zai sanya ayi kira kuma kowa sai ya ji wannan kira kamar yadda yake cewa fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur kamar yadda yake cewa wastami'i yawma yunadi munadi min makanin kuma na min makanin qarib to dan haka a wannan lokaci manzo Allah sai yake cewa wa tadnu shamsu rana za ta kusanci jama'a gulgudan mil manzo Allah ya ce jama'a fa yahlubun nas min al-gamm wal karb ma la yudiquna wa ma la yatahammalu jama'a za su kai matuka game da bakin ciki da kunci da damuwa iya abinda ba za su iya jimrewa ba a lokacin nan junansu sai ya fada ga juna ala tarawna ma antum fihi shin yanzu ba ku ganin halin da kuke ciki ala tarawna ma qad balagaku shin yanzu ba ku ga iya abinda ya kai matuka game da ku na wahala ala tanzuruna man yashfa'u bikum ila rabbikum man yashfa'u lakum ila rabbikum shin yanzu ba ku nazari ku ga wane ne zai cece ku a wajen ubangijinku haka jama'a junansu da juna zai fada ma juna a lokacin nan wasu sai su ce aje wajen annabi adam alaihi salam jama'a a lokacin nan sai a dunguma a tafi zuwa wurin annabi adam alaihi salam ana isa wajensa sai a ce ya adam anta abul bashar ya kai adam kai ne wato uban albashar su ne jinsi na mutum khalaqaka Allahu biyadihi ubangiji ta'ala ya halice ka da hannunsa wa nafakha fihi fika min ruhi ubangiji ta'ala kuma ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta wa amara almala'ikata fasajadu lak kuma ya sanya mala'iku gaba ɗaya sun duka sun maka sujada sai su ce ishfalana ila rabbik ya adam ka nema mana alfarma ka cece mu a wajen ubangijinka ala tara ila ma nahnu fihi ya adam baka ga halin da muke ciki ala tara ila ma kad balagana baka ganin abin da yake yacin mana ba yace yacin mana matuka na wahala a lokacin nan annabi adam alaihi salam sai yace inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdaba ba'dahu mithluhu sai yace kusan da cewa lalle ubangiji na a wannan yini yayi fushi fushin da bai taba yin kwatancinsa gabanin haka kuma bayan haka ubangiji ta'ala ba zai yi wani fushi saboda haka sai yace wa innahu nahani anil shajara lalle ubangiji na ya hane ni game da cin wata itaciya fa asaitu sai na saba masa da ci sai yace nafsi dan haka a yau ta kaina nake izhabu ila gairi izhabu ila nu ku tafi zuwa waje na wajen wani na ku tafi wajen annabi Nuhu alaihi salam. A lokacin nan annabi Adam alaihi salam shine zai ma jama'a isharar cewa su wuce wajen annabi Nuhu alaihi salam. A lokacin nan jama'a idan suka isa wajen annabi Nuhu alaihi salam za su zuga shi kamar yadda suka zuga annabi Adam alaihi salam, su ce ya Nuhu kai ne farkon manzanni wanda Allah ya turo a ban kasa. Ubangiji ta'ala ya ambace ka abdan shakuran a cikin Alkur'ani, don haka ka nema mana ceto a wajen Ubangijinka. Shin ba ka ga halin da muke ciki? Ba ka ga yadda wahala ta cin mana? Annabi Nuhu sai ya ce lalle Ubangijina a yau ya yi fushi fushin da bai taɓa yin kwatancinsa gabanin haka, kuma ba zai yi wani fushi bayan haka wanda ya kai tamkarsa. Sai ya ce ina da addu'a karɓarfa, na yi wannan addu'a ga jama'ata Ubangijina ya hallakar da su, don haka ni ma yau ta kaina nake kuce wajen annabi Ibrahim alaihi salam. A lokacin nan jama'a za su wuce wajen annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma su zuga shi kamar yadda suka zuga annabi Adam da annabi Nuhu, su ce masa kai annabi ne daga cikin annabawan Allah, kai ne Ubangiji ta'ala ya rike ka a matsayin madadi, don haka ka nema mana alfarma ka cece mu wajen Ubangijinka. Ba ka ga halin da muke ciki? Ba ka ga yadda wahala ta cin mana? A lokacin nan shi ma ya ba su amsa irin yadda amsar manzannin da suka gabace shi suka ba su, na cewa lalle Ubangiji ta'ala ya yi fushi fushin da bai taɓa yin kwatancinsa gabanin haka, sannan ba zai koma yin fushin da ya kaisa bayan haka. Don haka shi ma sai ya ba da iya uzurinsa, sai ya ce ni ma ta kaina nake, don haka ku je wajen annabi Musa alaihi salam. A lokacin nan jama'a su wuce wajen annabi Musa alaihi salam, shi ma su zuga shi su ce anta rasulullah, kai Musa manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fadalaka Allahu bi risalatihi wa bi takalimihi ala nas, Ubangiji ta'ala ya fifita ka akan sauran jama'a game da manzancin da ya baka, kuma da zancen da yi da kai, ma'ana ya keɓance ka a matsayin abokin zance kake nashi, don haka ka nema mana alfarma ka cece mu wajen Ubangijinka. Shin ba ka ga yanayin da muke ciki na wahala? Shi ma dai ya faɗa musu cewa Ubangiji ta'ala ya yi fushi fushi wanda ya kai gaya, ya ba da iya uzurinsa ya ce akwai wata rai da na kashe wanda ba a bani umarnin cewa na kashe ta, don haka ni ma ta kaina nake, ku je wajen wani ba ni ba, ku wuce wajen annabi Isa alaihi salam. Idan aka je wajen annabi Isa alaihi salam, shi ma za a zuga shi a ce masa anta rasulullah, kai manzo ne na Ubangiji. Wa kallamta an-nasa fil mahdi, kama jama'a zance a lokacin kana cikin zalan goyo, sannan kuma kai ma kai sannan kalima ce kai daga cikin kalimomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya fuskantar da wannan kalima zuwa baiwarsa Maryam alaiha salam, kuma kai rai ne daga cikin rayukan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta. Ka nema mana ceto wajen Ubangijinka. Annabi Isa shi ma sai ya ba da uzurinsa ya ce ai ba kwa ganin cewa Ubangijina a wannan yini ya yi fushi fushin da bai taɓa yin kamarsa ba? Annabi Isa ya ba da iya uzurinsa, duk da cewa a riwayar Annabi Isa shi baya ambata wani laifi daga cikin laifinsa ya ce ga yana yi laifi kaza, iya abinda zai faɗa sai ya ce a yau ni ma ta kaina nake. Don haka ku je wajen wani ba ni ba, ku je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan jama'a za su je wajen biyayyen hadinta cikamakin annabawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a zuga shi su ce anta rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkar, kai manzo ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma kai cikamakin annabawa ne, kuma Ubangijinka ya gafarta maka abinda ya gabata na zunubinka da abinda ya jinkiri, ka cece mu wajen Ubangijinka. Shin ba ka ga yanayin da muke ciki da kuncin da muke? A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa anfadiku fa ati tahta al-arsh fa aqu sajidan li rabbi, kai sai manzon Allah yace zan tafi na fadi karkashin al-arshi ina mai sujada ga Ubangijina. Manzon Allah ya ce summa yaftahu Allahu alayya, a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai buɗa mu wata rahama daga cikin rahamarsa wa muhimmi min mahamidihi wa husnul sana'i alayhi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli. Ubangiji na zai ganar da ni godiya gare shi da kyautata masa yabo abinda bai ganar da ɗaya daga cikin al'ummar da wannan jama'a da suka gabace. Allah zai lakanta masa yanda zai yabe shi yaban da Allah bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa. Manzo Allah ya ce zan yabo Ubangiji na. A lokacin nan sai a kiraye ne a ce ya Muhammad irfa'a ra'sak daga kanka. Manzo Allah ya ce na dago kaina sai a ce mun saltuda roki duk abin da kake bukata za a baka. Ishfa tushfa ka nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka. An gane ko? Ishfa tushfa karbi nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka. Manzo Allah ya ce a lokacin nan zan dago kaina sai in ce ummati ya rab, ummati ya rab, ya Ubangiji na al'ummata, ya Ubangiji na al'ummata. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya ce da ni adkhilil janna min ummati kamar la hisaba alaihi min albabil ayman min abwabil janna. Tattaro daga cikin al'ummarka duk wanda babu hisabi a kansa, tattaro su ka shigar da su kofa ta dama daga cikin kofofin aljanna. An gane ko? Duk wanda baya da hisabi, babu hisabi a kansa, to za a tattaro su a wannan lokaci. Allah ya sanya mu daga cikin su ta kofar dama daga cikin kofofin aljanna za a shigar da su. Yace wa hum shuraka'un nas fi ma siwa zalika min al'abwa. Sannan su abokanin tarayya ne a cikin abin da yawan ci wannan kofa daga cikin sauran kofofi na aljanna. Amma wannan kofa ta dama daga cikin kofofin aljanna ta keɓanta ga duk waɗanda ba su da hisabi daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda bayani ya gabata, hadisi ya tabbatar da cewa daga cikin al'ummarsa akwai 70,000 su 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, kamar yadda hadisin ya inganta yana cikin musnad na al-Imam Ahmad. Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsu Muhammadin biyadi, na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwar Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa. Innama bainal misra'ain min masari'il janna lakama baina makkata wa busra. Manzo Allah yake cewa lalle wato tsakanin kyauri biyu na aljanna, ma'ana wannan bangare kenan na kyauran aljanna da wannan gudan. Manzo Allah yake kamar tafiyar da take tsakankanin Makka da birnin Busra. Tun daga Makka sai ka taso kai tafiya har zuwa birnin Busra. Birnin Busra yana cikin Iraki, tafiya ce wadda take mai nisan gaske. An gane ku? Kenan kyauri ne mai fortune. To daga wannan tsakanin daga wannan kenan bangare zuwa wannan bangare sai kai tafiya daga Makka har zuwa birnin Busra cikin birnin Iraki. Wannan hadisi kenan yana nuna cewa da zaran jama'a sun tashi a wannan lokaci ne za su nemi wannan ceto. Shi ne a nan kenan malam ya koro mana bayani da ya ce wa lahu sallallahu alaihi wa sallama thalathu shafa'ati, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ceto kala uku. An gane ko? Shi lafazin shafa'a jam'i ne na shafa'a, lafazin ash-shafa'a bi ma'ana az-zawj, abinda yake da warewa kenan wanda yake da dan uwa. Kishiyar ash-shafu wato shine al-witr kenan, abinda a Hausa ake kiran shi mara. In aka ce al-witr abinda ba shi da dan uwa, idan aka ce ash-shafu kenan wanda yake da warewa wanda yake da dan uwa. Domin kasancewar in aka ce shafa'a wato shine ka sanya wani gaba ya hada bukatar shi da bukatar ka, ya shiga gaba domin neman biyan bukatar ka da tashi. Dan haka lokacin da kake da bukatar wani abu amma ba yanda za a yi ka iya tunkarar wannan abu ai maka, to amma ka san akwai wanda yake da kima, yake da alfurma, in ya shiga gaba za a iya maka. Kenan a nan ka kai kukanka wajen shi ya shiga gaba a yi maka, ka ga a nan bukatar ka ce bukatar shi ce zai je ya gabatar da ita. To don haka in muka dawo kamar yadda malamai suka faɗa a istidahin malamai abinda ake nihi da ash-shafa'a shine suke cewa su'alul khairi lil ghayr, roka ma wani alkhairi, ka roka ma wani alkhairi. An gane ku? Ko kuma ka ce kenan su'alul lahi tajawuza anil dhunubi wal athami lil ghayr, wannan kenan a istilahi shar'i, roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala rangwame dangane da zunubai da laifuka na wani, ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya masa rangwame ya yafe masa. To shine anan malam sai ya ce amma shafa'atul ula, ya ce ku san da cewa ceto na farko, fa yashfa'u fi ahlil mawqif, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ga ma'abuta wato matsaya ta alkiyama, al-mawqif kenan wurin tsayuwa na alkiyama, inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tattara bayi gaba ɗayansu domin sakauta ma kowa da irin abin da ya aikata a rayuwarsa. Al-mawqif kenan wurin tsayuwa inda za a tsayar da jama'a gaba ɗaya a ranar kiyama. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto, wannan ceto shine zai ce hatta yuquba bainahum, wato har a kai lokacin, ko kuma hatta yuquba bainahum, dan a yi hukunci tsakankaninsu. An gane ko? Hatta anan bi ma'ana kai ai kai yuquba bainahum, dan a yi hukunci tsakankaninsu. Me yasa? Saboda wahala ta yi wahala, kowa so yake ya san ina ne makomarsa. Kamar yadda bayani ya gabata, jama'a za su shawarci juna wajen waye kamata mu je ya nema mana alfarma a wajen Ubangijinmu ya zo ya yanke hukunci, kowa ya san makomarsa. Shi ne malam sai ya ce ba'da an yataraji al-anbiya, bayan annabawan Allah sun ja da baya, Adam, annabu Adam alayhi salam, wa Nuh da annabu Nuh, wa Ibrahim da annabi Ibrahim, wa Musa da annabi Musa, wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam alayhimus salatu was salam, kenan ba'da an yataraji al-anbiya wa an shafa'a, bayan annabawan Allah waɗannan da malam ya zano sun ja da baya game da wannan ceto, sun nuna kasawarsu da gajiyawarsu, hatta tantahiya ilaihi, har wannan kenan neman alfarma ya tukake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda an yi wajen Adam ya nuna kasawarshi da gajiyawarsa, aka wuce wajen Ibrahim, Nuhu alaihi salam shi ma ya nuna ba zai iya ba, aka je wajen Ibrahim, aka je wajen annabi Musa, aka je wajen Isa, a ƙarshe kenan za a tukaki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine wanda zai ce ana laha ana laha, ma'ana ni zan iya nema muku alfarma wajen Ubangijina, kamar yadda bayani ya gabata. Shine anan yace fa yashfa'u fi ahlil mawqif, zai yi ceto ga ma'abuta matsaya ta alkiyama, hatta yuquba bainahum, dan a yi hukunci tsakankaninsu, ba'da an yataraji al-anbiya, bayan annabawan Allah sun ja da baya, sun nuna kasawa da gajiyawa game da wannan ceto, shine yace Adam da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da Isa da Maryam alayhi salam, sai yace hatta tantahiya ilaihi, har a kai kenan lokacin da neman wannan ceto zai tukake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ceto shine ake kiran shi da wato ash-shafa'atul uzma, babban ceto kenan wanda babu wani ceto sama da shi, wanda kuma wannan ceto ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ceto shine ake kiran shi al-maqamul mahmud, matsayi wanda yake abin yabo, wanda Allah ya wa manzonsa alkawarin cewa zai tsida shi a ranar kiyama, wanda kowane annabi daga cikin annabawan Allah yana gurin wannan matsayi. To amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da karamcinsa sai yake bacci manzonsa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama da wannan matsayi, kamar yadda Allah ya masa alkawari, aya na cikin suratul Isra, wa minal layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yaba aka rabbuka maqamul mahmuda, wannan matsayi shine ake kiran shi al-maqamul mahmud, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana cewa a duk lokacin da aka yi kiran sallah mu roka masa dacewa da wannan matsayi, shine muke fada Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila وبعثه مقام محمود الذي وعدته inda dukkan jama'a sai sun yabe shi al'ummu na farko da na ƙarshe mu'mine da kafirai gaba ɗaya kowa sai ya jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ceto ya kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai yace wa amma shafa'atu thaniya yace kusan da cewa ceto na biyu fa yashfa'u fi ahadil jannati an yadkhulu al janna wato manzon Allah zai yi ceto game da ƴan aljanna a ba su izinin shiga aljanna su shiga sai ya ce wa hatani shafa'atani khassatani lahu waɗannan ceto guda biyu sun kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bayani ya gabata in an ketare sirati za a tsayar da jama'a akan wata gada wanda za a yi kisasi duk wani mai haƙƙi a fitar masa da haƙƙinsa bayan an tsabtace su an wanke kowa game da datti a lokacin nan za a zo kofar aljanna to waye sai ya shiga gaba ya kwankwasa kofar aljanna a buɗa in ban da fiyayyen halitta a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne zai wuce gaba ya kwankwasa kofar aljanna ya nemi a buɗa shi da al'ummarsa su wuce sannan sauran jama'a su biyo baya to wannan ceto shi ma ya kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa amma shafa'atu thalitha sanadi ceto na uku kana na uku yace fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto game da wanda ya cancanta a shigar da shi wuta manzon Allah sai ya nemi alhurma cewa a rangwamta masa a sauƙaƙa masa a kai shi aljanna bayan jama'ar sun cancanci a kai su wuta to manzon Allah zai nema musu alfurma a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala a rangwamta musu a kai su aljanna shine sai malam yace wa hadhihi shafa'a wannan kala na uku lahu ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali sa'irin nabiyina haka nan ga sauran annabawa wasiddiqina da waɗanda suka kai gaya suka kai matuƙa a cikin gaskiya wa gairihim da wasu fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar manzon Allah zai yi ceto game da wanda ya cancanci a shigar da shi wuta Allah ya dukhulaha cewa kada ya shiga a galibu ya cancanta ya shiga wuta to amma manzon Allah zai nema masa alhurma kada ya shiga ubangiji subhanahu wata'ala ya rangwamta masa wa yashfa'u fi man dakhalaha an yukhraja minha kuma zai yi ceto ga wanda ya riga ya shiga wutar manzon Allah ya nemi alƙurma cewa a fito da shi a kai shi aljanna to wannan nau'i na uku bai kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabawan Allah da manzanni da mala'iku da sauran salihan bayi suna tarayya da shi a cikin wannan nau'i na uku wannan malam ya dan fara bayani akan abin da ya shafi anwa'u shafa'a nau'ikan ceto wanda shi wannan nau'i na ceto kusan nau'i takwas ne wanda suka tabbata an gane ko nau'i takwas ne to amma a cikin wannan nau'i takwas nau'i uku ne yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'i uku nan malam ya zano mana biyu menene cikon na uku nau'i na uku shine ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema ma amminsa Abu Talib wanda wata rana an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa amminka Abu Talib yayi matukar ba da gudunmuwa zuwa gare ka lokacin da ka zo da wannan sako domin ya hana a taba ka ya baka kariya ya taimaka maka shin ko ka amfanar da shi da wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kwarai da yana tsaki tsakin wutar jahannama manzon Allah ya ce na nema masa ceto na nema masa alfarma a wajen Ubangiji na aka fito da shi daga tsaki tsakin wuta zuwa wani balbali nata manzon Allah ya ce aka dora masa garushin wuta guda biyu a kasan dugadigansa kwakwalwarsa tana tafalfasa a iya tunaninsa babu wani daga cikin ɗan wuta wanda yake da azaba sama da tashi. Maza Allah ya ce, rantsuwa nake muku da Allah shi ne koma bayan ɗan wuta ga azaba. Shi ne yake cewa inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyama larajulu yuba'u fi akhmasi qadamaihi jawratan yagli minhuma dima'u ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Maza Allah ya ce, lalle mafi saukin azaba daga cikin ƴan wuta a ranar kiyama, maza Allah ya ce, lalle shi ne mutumin da ake fito da shi daga cikin wuta zuwa wani balbali na wuta, a ɗora masa garushi biyu a ƙasan dugadugansa, ƙwaƙwalluwarsa na tafasa saboda tsananin zafin wannan wuta. Maza Allah ya ce, baya ƙudurin cewa akwai wanda yake da azaba sama da tashi. Maza Allah ya ce, wallahi shi ne koma bayan ƴan wuta ga azaba. Wannan shi ne amin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Talib wan mahaifinsa. Maza Allah ya nema masa wannan alkurma, shi ya masa wannan ceto. Ceton kafiri a sauƙaƙa masa azaba ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk wani kafiri babu wanda ya isa ya nema masa alfarma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama a sauƙaƙa masa azaba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, fama tanfa ubun shafa'atu shafi'i. Ceton masu ceto baya amfanarsu. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kull kafur. Ubangiji ta'ala yace, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, lahum naru jahannama, suka mutu akan kafirci sun cancanci wutar jahannama. La yuqda alaihim fayamutu, in sun shiga ba a hukunta musu mutuwa balantana su mutu. Wa la yukhaffafu anhum min azabiha, kuma ba a sauƙaƙa musu game da azaba ta wuta. To wannan nau'i uku ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma sauran nau'ikan na ceto, to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sauran annabawan Allah da manzanni da mala'iku sukan yi tarayya da shi a sauran nau'ikan. Domin akwai ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sauran salihan bayi za su yi na jama'ar da aka auna ladansu da zunubinsu. Ladansu da zunubinsu suka yi daidai. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nema musu alkurma a rangwamta musu a kai su aljanna. Sannan akwai bayan an shiga aljanna ceton da za a yi na a nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rangwame bayi waɗanda suke da daraja ƙasa a ɗaukaka darajarsu. Wannan shi ma bai keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan akwai kuma ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi na zuwa a fito da sauran jama'a daga cikin wuta, shine kamar yadda malam ya zana mu ya ambata mana cewa da shi da sauran annabawa da siddiqai sukan yi tarayya a cikin wannan nau'i. To illa kasance shine sai yake cewa wa yukhrijullahu minan nari aqwaman, Ubangiji ta'ala zai fito da wasu jama'a daga cikin wuta bigairi shafa'a, ba tare da ceton masu ceto bal bi fadlihi wa rahmatihi, kadai wato da fadalarsa ne da jin kansa. Domin hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan manzannin Allah sun yi ceto, annabawan Allah sun yi ceto, mala'iku sun yi ceto, salihan bayi sun yi ceto, kowa ya yi ceto, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi da kansa zai faɗa, sai ya ce shafa'atil mala'ika wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin. Zai ce mala'iku sun yi ceto, annabawa sun yi ceto, mu'minai sun yi ceto, ba wanda ya rage ya yi ceto, wato sai mafi jin kan masu jin kai shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah yake cewa fa yaqbiru qabdatan minan nar, a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai jinko wasu jama'a jimki daga cikin wuta. Fayukhrij minha qauman lam ya'malu khayran qabl, zai fitar da wasu jama'a waɗanda da dai a rayuwarsu ba su taɓa aikata alkhairi ba amma suna da tauhidi, Ubangiji ta'ala zai jinko su daga cikin wuta sannan a kai su aljanna. To shine anan malam yace wa yukhrijullahu minan nari aqwaman, Ubangiji ta'ala zai fito da wasu jama'a daga cikin wuta bi gairi shafa'atin ba tare da ceton masu ceto bal bi fadlihi kadai wato saboda kyautarsa wa rahmatihi da jin kansa. A takaice anan malam ya mana bayani game da nau'ikan ceto illa kasancewar abin da muke so mu sani ceto wani abu ne wanda yake da matukar mahimmanci. Ya kamata mu san wannan ceto shin yana da sharuɗa ko ba shi da sharuɗa, kuma mallakar wane ne. A farko dai abin da muke so mu sani ceto mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai, ceto nashi ne, kamar yadda yake faɗa kullillahi shafa'atu jami'a, ce da su ceto gaba ɗayansa mallaka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa. Kaga a nan kenan ya nuna mana cewa ceto gaba ɗaya nashi ne. Sannan haka ya koma faɗa a cikin suratul zukhruf, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Waɗanda mushrikai suke bauta musu kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sa iya mallakar ceto, ba su isa ba su mallaka ma kansu ceto balantana su mallaka ma wani, illa man shahida bil haqqi, sai dai wanda ya shaida da gaskiya kenan, wanda ya zo da tauhidi, wanda ya faɗi kalima ta la ilaha illallah wa hum ya'lamuna, kuma alhali sun san ma'anar la ilaha illallah da abin da ta kunsa kuma suka yi aiki da ita. To dan haka waɗannan ayoyi suna nuna mana ceto mallakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Kenan sai wanda Allah ya ga damar bashi ceto ya bashi, sannan ya isa ya yi ceto. Kenan dan haka a nan ceto yana da sharuɗa. Sharuɗan ceto ko sharuɗa ne guda biyu, duk da cewa wasu malamai suka yi isar da shi zuwa sharuɗa guda uku, amma a dunkule dai sharuɗi biyu ne. Sharuɗi na farko wato shi ne iznullahi azza wa jalla lishafi'i an yashfa, dole sai an samu izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga shi mai ceton, sannan ya yi ceto. Ba wanda ya isa ya kaɗi gabansa ya ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala karan tsaye a ranar kiyama ya yi ceto ba tare da izinin Allah ba. Ba wanda ya isa ya yi ceto sai da izinin Allah. Dalili akan wannan sharadi na farko, ayoyi sun wuce a lissafa, na daga cikin su faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, ai babu wanda zai yi ceto a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama illa bi izni, ai illa ba da izni, sai bayan samun izni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka in ka zo cikin farkon suratu Yunus, ma min shafi'in illa min ba'di izni, babu wani wanda ya isa ya yi ceto sai bayan samun izni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Makamanciyar wannan aya na cikin suratu Sajida, ma min shafi'in illa min ba'di izni, babu wani wanda ya isa ya yi ceto sai bayan izni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka in ka gangaro cikin suratu Saba, wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la, ceto ceton masu ceto baya amfanar kowa a wajen Ubangiji illa liman adhina la, sai wanda Allah ya bashi izinin yin ceto, in yayi ceto sannan ceton shi zai amfani wanda aka ceta. Kaga waɗannan ayoyi a takaice suna nuna mana na daga cikin sharuɗa na ceto shine samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma ya ishe mu misali a nan baya, mun karanto hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama lokacin da jama'a gaba ɗaya sukan zo su nemi ceto, cewa ya nema musu ceto wajen Ubangijinsu, shin cewa yake ku je na cece ku? Manzon Allah ya ce zan zo na faɗi karkashin al'arshin Ubangijina, in yabi Ubangijina da wani yabo yabon da zai lakanta min, yabon da bai taɓa lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa, a ce da ni ɗago kanka, roƙi duk abin da kake so a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka. Kaga a nan a karan farko da aka nemi cewa manzon Allah ya yi ceto, ba ce ai ba ku je na cece ku, sai da ya zo ya faɗi ƙarƙashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan Allah ya bashi izinin ceto sannan yayi ceto shine ash-shafa'atul ukhra an gane ku dan haka zancen banza ne mutun ya ce ka bi shi wai zai cece ka a ranar kiyama ya wautar da hankalinka abinda zaka tambaye shi wai cetan nawa ne ne shi dai ba nashi bane kaida ku larabawa suke cewa faqidu shay'in la yubi wanda ba yayi da abu bai isa ba ya dauka ya bada duk abinda ba naka ba baka isa baka bada ceto na Allah ne ba wanda zai mallaki ceto babu wanda ya isa ya mallaki ceto a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda da shi ya amince masa shine Allah zai bashi izinin yin ceto ya yi ceto sannan sharadi na biyu shi wanda za a ceta ba wanda ya isa ya ceci wani sai wanda Allah ya yarda a cece shi shine kenan ridallahi anil mashku'i lahu an yushfa fihi samun yarda da amincewa ta ubangiji subhanahu wata'ala game da wanda za a ceta a cece shi dan ba kana zuba ba in an baka izinin ceto ka ce wanda kaga dama zaka ceta wanda zaka cetan ma sai wanda Allah ya yarda a ceta za a cece shi duk wani kafiri da duk wani mushriki ko Allah bai yarda da shi bai amincewa da shi ba zai bada izinin a cece shi ba kamar yadda yace wala yarda li ibadihi al-kufr ubangiji ta'ala bai yarda da kafirci game da bayinsa duk wani mushriki ubangiji ta'ala ba zai bada izinin a cece shi duk wanda ya mutu yana shirka to wannan koda an ba wani izinin ceto to bai isa bai ceci wanda ya mutu yana shirka sai wanda Allah ya yarda da shi Allah ko ba zai yarda da kowa sai wanda yake mai tauhidi kamar yanda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awata wa in ikhtaba'atu da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a manzo Allah yake cewa kowane annabi daga cikin annaba wanda Allah ya aiko yana da addu'a amsassa wanda Allah ya masa alƙawari Allah ya masa alƙawarin karɓar addu'a yayi a karɓa masa manzo Allah yace fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awata kowane annabi yayi gaggawa yayi addu'ar an amsa masa manzo Allah yace wa inni ikhtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama yace lalle ni yace na boye addu'ata dan cetan al'ummata a ranar kiyama sai yace fa hiya na'ilatun insha Allah yace ceto na mai hada al'ummata ne in Allah ya yarda sai yace man mata min ummati la yushriku billahi shay'a duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata baya shirka to ceto na zai hada da shi a ranar kiyama kaga wannan yana nuna mana kenan ba kowa ba za a ceta sai wanda Allah ya yarda da shi dan haka waɗanda suke karawa na uku kenan shi wanda za a yi ce wanda zai yi ceton shi ma sai wanda Allah ya yarda da shi dan haka can ubangiji ta'ala yake cewa wala yashfa'una illa liman irtaba mala'iku ba za su ceci kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda da shi sannan shine Allah zai bada izinin a cece shi dan haka aya biyu sun hada waɗannan sharuda guda biyu ɗaya na cikin suratu faha yawma idhil la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا آيَةٌ تَبِينُ فِي سُورَةِ النَّجْمِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى لَزَامُ دَكَتَا da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya zafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك